تعالى نحمده إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايعك إنواء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin al-Imam al-Bukhari da ke nan rijiyar Zaki a wannan gari na Kano a wannan yammaci na Laraba yau 5 ga watan Jumada al-Ula hijirar Annabi sallallahu alaihi wa sallama 1441 wanda kuma yake daidai da 1 ga watan 1 miladiya ta 2020 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna Al-Wabil As-Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar babban malamin nan Sheikhul Islam Shamsuddin Abu Abdullah Muhammad ibn Abi Bakr ibn Qayyim Al-Jawziyyah rahimahullahu ta'ala wannan shine darasin mu na 140 daidai cikin wannan littafi na zamu tashi fasali na 41 al-faslul hadi wal 40 في ذكر الضيف إذا نزل بقومه فسلينا 41 wanda yake magana akan abinda bako zai ambata ko zai fada na zikiri yayin da ya sauka ga wasu mutane suka ciyar da shi an Abdullah ibn Busr qala nazala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ala abi faqarrabna ilayhi ta'ama ثم أتي بشراب فقال أبي ادعوا الله لنا فقال اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم رواه مسلم أنكر أولاك عبد الله بن بصر الله يرد شيئتي نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أبي منزل الله صلى الله عليه وسلم يا ذو وجمعي فينا أجدنسا فقربنا إليه طعاما سيمك kusantar masa da abinci thumma utiya bi sharabin sannan aka kawo masa abin sha fa qala abi sai bana yace ud'u allah lana kai mana addu'a fa qala sai manzo sallallahu alaihi wasallam yace allahumma barik lahum fi ma razaqtahum ya allah ka sanya albarka cikin abin da ka azurta su da shi waghfir lahum ka gafarta musu warhamhum ka jikan su rawahu muslim yarwaito shi وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى سعد بن عبادة كربونك أنس النبي صلى الله عليه وسلم يازو وجن سعد بن عبادة فجاء بخبز وزيت سي سعد بن عبادة يزو مسد قراسة دكما مي فأكل يتي ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم سيما زال الله صلى الله عليه وسلم يتي أفطر عندكم الصائمون masu azumi sun yi bude baki a wajenku wa akala ta'amakumul abrar mutanen kirki sun ci abincinku wa sallat alaikumul malaika malaiku sun muku addu'a rawahu abu daud ya rawaito shi wa an jabirin qala sana'a abul haitham ibn tayyihan lin nabiy sallallahu alaihi wasallam ta'aman wani sahabi wanda ake ce masa abul haitham ibn tayyihan yayi wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci to ya hada wa annabi sallallahu alaihi wasallam abinci fada annabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbansa falamma faraghu yayin da suka gama cin abinci qala sai yace athibu akhakum kusakan ka wa dan uwanku qalu ya rasulullahi wa ma isabatu suka ce ya ma aikin Allah menene sakan ka masa قال إن الرجل إذا دخل بيته فأكل طعامه وشرب شرابه فادعوا له فذلك إثابته شيء إذا متن أكا شقا قدان سأكا شاء بنجن سأكا شاء بنشان ستوكي مساء الدعاء ونشيني ساكا مساء أبو داول رويتوشي ونفصلي كما إن مكا قني ينا مغانا أكن يعند باقو yayinda mutun zai bakunci zai bakunce ka a gidansa yayi maka abinci ka ci ka maka abin sha ka sha to ana so a sunnance kai masa addu'a wannan addu'ar da zaka yi masa sunna ce ta manzo sallallahu alaihi wa sallama da zaka samu lada akan ta kuma wala Allah a dalilin wannan addu'ar ta ka ubangiji subhanahu wataala shi kuma ya kara masa yalwa a cikin dukiyarsa ya masa albarka a cikin ta annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yakan ziyarci sahabbansa gida gidajensu wato yakan ziyarci sahabbansa a gidajensu mutane sahabbai da dama an rawaito mana cewa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kai musu ziyara a gidajensu Aisha radiyallahu ta'ala anha tana cewa da wahala rana ta hudo ta fadi ba annabi sallallahu alaihi wa sallam bai zo gidanmu ba yana yawan zuwa gidan sayyidina Abubakar ya je gidan sayyidina Ali kamar da ka sani ya je ya same shi da ɗarsa Fatima radiyallahu ta'ala anhuma ya ziyarci Jabir ibn Abdullah a gidansa wance Jabir ya gayyace shi gidansa ya kuma ansa gayyatarsa yana zuwa gidan Ummu Sulaim yana zuwa gidan Ummu Haram bintu Milhan har ya ci abinci a gidanta yayin bacci yana ya ansa gayyatar Itban ibn Malik cin da ya gayyace shi ya je masa sallah a wani mahalli a gidansa inda zai rika yin sallah saboda makanta da ba zai iya fita masallaci ba ya ansa gayyatar Jabir ibn Abdullah cin da ya gayyace shi cin abinci ya ansa gayyatar wani mahauci a nan Madina yanka masa dabba ya yi masa girki ya je shi da sahabbansa irin wannan suna nan da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ziyarci gidajen sahabbansa ya kuma ci abinci a gidajensu a wasu lokuta lokaci shi da sayyidina Abubakar da Umar lokaci da wasu daga cikin sahabbai to wannan yana da daga cikin lokutan da annabi sallallahu alaihi wasallama ya ziyarci daga cikin sahabbansa shine hadisin da Muslim ya ruwaito daga Abdullahi ibn Busur sahabi ne ya samu zama da annabi sallallahu alaihi wasallam a madan lokaci kadan suhbar sa ba ta yi tsawo ba mahaifinsa Busur al-Mazini al-Qaisi al-Mazini al-Sulami yana daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wanda suka samu sharafin ziyarar annabi sallallahu alaihi wasallam gidansu Abdullahi ibn Abi Busur al-Mazini yana daga cikin sahabban da suka mutu daga karshe min akhirin sahabati mautan fi sham ash-sham shine sahabin karshe da ya mutu a sham kasar sham a hims da ya zauna a cikin garin hims a kasar Syria a yanzu ya mutu shekara 88 yana shekara 94 wasu kuma suka ce ya mutu shekara ta 96 yana da shekara 100 kamar yadda Abu Nu'aym a cikin Kitabul Ma'rifa ma'rifatus sahaba ya kawo cewa ya shekara 100 a duniya ya mutu a shekara 96 so shine akhirus sahabati mautan bisham karshen sahabbai da suka da ya rasu a garin sham to shine yake bada wannan labarin cewa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo gidansu akwai sabani a cikin ruwayi wannan ruwaya ta Muslim ba shi kadai ya ruwaito ta ba Abu Dawud ya fitar da ita Ahmad Tabarani a Kitabud Du'a Ibn Abi Asim Darimi Al-Bayhaqi fi Sunan al-Kubra Al-Hakim fi Al-Mustadrak tafaida dama sun fitar da wannan ruwaya dalilin zuwa annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo daban-daban a cikin ruwayoyin sun yi bayani daban-daban wajen sababin ziyartarsa wasu ruwayoyin su ce mahaifin shi Abdullahi shi Busur ibn Abi Busur shi ne ya gayyaci annabi sallallahu alaihi wasallama cewa ya zo gidansa ya ci abinci shi ya kawo shawara ga mahaifiyar shi Abdullahi Ummu Busr cewa me zai hana ba za mu shirya wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci mu gayyace shi ba. Wannan riwaya ta zo a cikin Tirmidhi Musnad Ahmad Sahih Ibn Hibban da Sunan Ad-Darimi da Mustadrak na Al-Hakim. A wasu ruwayoyin kuma ya zo cewa ita mahaifiyar ce ta kawo shawarar cewa me zai hana su yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam abinci su gayyace shi. A wata ruwayar kuma shi dan ne da kansa. A wata ruwayar kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya zo wucewa ta gidan ta gaban gidan suna zaune, suka ga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai suka yi masa tayi cewa ya tsaya gidansu domin su ba shi shirya masa abinci. Wannan ruwayar ita ma tana nan ta zo a cikin Kitabud Da'awat da Kitabul Sunan al-Kubra na Baihaqi da Kitab Sahih Ibn Hibban duk sun zo da wannan cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wucewa ne ya same su a zauna a kofar gida shi dan da uban Abdullahi Ibn Busr da mahaifinsa, suka yi masa tayi ya tsaya ya ci abinci kuma ya tsaya ya karbi wannan tayi nasu. Imam Ahmad ya rawaito ruwayar da anan ta zo mukhtasara wato a takaici ba kawo ta duka ba, da shi kansa Muslim a ruwayar tafi wannan tafi dan wannan tsayi, amma Imam Ahmad shi yafi kawo ta cikakkiya. Shi Abdullahi Ibn Busr yake cewa mahaifina ya aike ni gurin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce da ni ud'uhu ila ta'amin, je ka gayyato mana shi ya zo mu ci abinci. Annabi sallallahu alaihi wa sallama aka gaya masa ya ansa gayyata ya taho, in ji shi Abdullahi Ibn Busr ya ce Annabi kuka taho tare da shi, yayin da na ga mun matso kusa da gida sai na ƙara sauri na zo na gaya wa iyaye na cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam gashi nan tafi. Suka fito kofar gida suka tari Annabi sallallahu alaihi wasallam suka yi masa maraba. Annabi sallallahu alaihi wasallam shiga gidan suka kawo masa wato shimfiɗa mai laushi suka shimfiɗa masa, sannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna. Sannan sai mahaifin shi Abdullahi Ibn Busr ya ce wa mahaifiyar Abdullahi wato matarsa ya ce da ita hati ta'amaki, yake ka abincin da kika tanadar wa Annabi sallallahu alaihi wasallam. To shine ta je ta kawo wani kabaki wanda yake kunshe da wato gari da aka nika da ruwa da gishiri da dabino da sawiq, wato nikakken gari aka kwaba shi aka yi kamar talgensa da dabino turwayar da hais, wato dabino wanda ake hada shi da cukwi da kuma abin nan mai a kwaba shi. To da aka kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama aka aje masa, shine da aka aje gaba Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce da su khudhu bismillahi min hawalaiha wa dharu zirwataha, ku yi bismillah ku ci kowa ya ci gaban sa amma kar ku ci tsakiyar, kar ku rika ciwo tsakiyar abincin, fa innal barakata fiha, na albarka take sauka, za ka ku kwashe nan ku rika ci daga gefe gefe, za ka sai ku dade kuna ci saboda zai ta habaka, za ka kuna ci kamar ba kwa ci. To shine Abdullahi Ibn Busr yake cewa muka ci tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama wa fadala biha fadla, har ma muka yi saura muka ci muka koshi muka rage. Sannan sai shi lokacin da Annabi ya zo fita sai shi Busr ibn Abi Busr shi mahaifin ya zo ya kama linzamin taguwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, ya zo akan wata taguwa baiza wata taguwa fara, sai Annabi sallallahu alaihi wasallam afwan alfadara ba taguwa ba alfadari alfadara fara, Annabi ya zo akan ta sai ya kama taguwar ta, abinda ya kama taguwar ita alfadara sai yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam kai mana addu'a. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu wannan addu'a, insha Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum waghfir lahum warhamhum, Allah kai musu albarka cikin abin da ka azurta su da shi, ka gafarta musu kuma ka jikin su. To wannan ita ce kissar kamar yadda ta zo a cikin littafai kamar Musnad Imam Ahmad, haka nan a cikin Sahih Muslim ma ta zo fiye da haka. Shi anan Ibn al-Qayyim ya takaita ta saboda buƙatar sa kawai ya kawo addu'a. Allahumma barik lahum fi ma razaqtahum wa qfir lahum warhamhum. Wannan shine abin da yazo a cikin wannan littafi. Akwai a cikin ruwayar Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rika cin dabina, yana cin dabinan, sannan kuma yana saka kwallon dabinan tsakankanin ƴan yatsunsa biyu, bayan ƴan yatsunsa biyu as-sababatu wal wusta, wato manuniya da ta tsakiya, da yatsunsa na tsakiya, maimakon ya sa hannunsa a baki ya ciro da kwallon dabinan, to yakan sa shi a nan ya kurzo shi akan tsakankanin yatsunsa guda biyu as-sababatu wal wusta. Na san wanda suke waje ba za su gaya ne ba. Ce wannan ita ce sunnar Annabi sallallahu alaihi wasallam wajen cin dabino. In yana cin dabino, in ya sa dabino a baki, baya bin saka yatsunsa ciki ya ciro ba, ko ya saka kwallon a tafin hannunsa. Yakan furzo shi a nan tsakankanin yatsunsa biyu, as-sababa wal wusta. In ya surgo su a nan sai ya jefar da shi ƙasa. Kaga bai sa yawu a nan ɗinsa ba, don haka ko ana ci dan ya saka hannunsa ba za a ji cewa da yawu, ya ji da cewa yawun Annabi sallallahu alaihi wasallam albarka ne, tsafta ne, albarka ne, ana marmarin a samu ma. To amma dan ya bawa al'ummarsa tarbiya, yayi haka dan saboda al'ummarsa su koyi wani abu na tsafta. Saboda maimakon ya rika tsoma hannayensa bi cikin bakinsa dan ya fito da kwallon dabino akan tafin hannunsa, sannan kuma ya koma mayar da hannunsa cikin kwanan dabino. To wannan idan karaci da mutum yana irin haka, watakila ka ji kyankyamin abin da yake yi. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son duk wani abu da za a yi tun ya nuna wayewa, ya nuna tsafta, ya nuna gidadanci. Saboda haka sai ya furzo shi da bakinsa akan tafin hannunsa. Abinda yana cewa al-mulla 'ala al-qari cikin mirqat al-mafatih, yana cewa da hagu yake toho shi haka sai ya jefar da shi, duk da cewa babu wani nassin da yake nuna cewa a hagu ne ko a dama, shi dai yana ganin kamar a hagu ne haka, in ya toho shi haka sai ya jefar. Wannan shine sunna. Baya ga wannan maganar mayar da hannu ciki, har ila akwai ma maganar sallama, wataƙila ana cikin cin wani zai zo ya sallama, ka ɓaci tafin hannunka, ya zo mai kuma hannu ka kama shi, aka kaga za ka sa masa abin da watakila ba zai so ba. To kaga duk akwai kiyaye waɗannan ladubba. Saka wannan ita ce sunna ta cin dabino. Mutum nawa ne yake yin wannan sunna? Kana Allah ka haɗe ka ƙaro. To wannan ita ce bai kawo lafazin ba, amma akwai shi akwai anaku? To ni nawa ne ya kuma akwai? To ƙara shi, su masu taƙiƙin ne su ƙara, amma al'asulu shi Ibn Qayyim ya taƙaita shi ne. To wa zai karanta mana yadda yake a ciki? To bismillah. To ga majabaki. Ba shi ya karanto kawai ina ce. Ba sai ka abin ba. Bismillah. Kawai ba shi ya karanto ya. Iya gurin. Muka kusanto masa da abinci da kuma salka ta nono. Fa akala minha, ya ci daga wannan dabino. Sannan aka kawo masa dabino.
Ba kana ya akulu wa yalqi
ويلقي
النوى بين اصبعين.
Sai yazan yana ci yana kuma jefar da kwallon tsakanin ƴan yatsunsa biyu. Yana hada sababa da wusta, su ne waɗannan ƴan yatsun manuniya da ta tsakiya. Shi ne sai ya tofa shi akan wannan, sai ya furzo shi akan nan, sannan sai ya jefa. Wannan shi Shu'ba shi ne mai ruwayar hadisin. To a wannan ruwayar yake cewa haka dai nake tsammani, a cikin ruwayar akwai maganar furzo shi wannan kwallon dabino akan abin nan. wannan riwayar Muslim bayan ya kawo nan sai kawo wasu wani sanadin na Shuba wanda aka ruwaito shi ta hanyar Yahya ibn Hammad da kuma Ibn Abi Adi daga Shuba ba tare da shakka ba sannan kawo Annabi sallallahu alaihi wasallam abin sha Aisha sannan ya miƙa ma wanda yake hannunsa na dama wato bayan ya gama sha sai ya miƙa ma na dama wanda dama ita ce sunna aka kawo abin sha mutun ya sha to na damansa shine ficincinta ya bawa sai dai in shi ya hakura a bama wanda yake hagu amma shine a haku
qala fa qala abi wa akaza bi rijali dabbat
yawa sai yawa sai lokacin wani annabi ya zo fita bayan ya gama cin abinci ya zo fita sai ya kama linzamin abin da dabbar annabi sallallahu alaihi wasallam ita ce bagla din da ya zo akai ya ce da shi ud'u Allah lana kai mana addu'a to anan zamu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a kuma addu'a ce wacce take ta kunshi alkhairin duniya da lahira a alwati'a kenan akwai riwaya da ta zo da alwati'a alwati'a ita ce suka fassara ta da alhay abin nan amma as-sahih min ar-riwaya shine alwatba din akwai maganganu akan kalmar watba din ta zo da wati'a a wasu nusakh na muslim amma dai yawancin nusakh din muslim tana zuwa ne da watba bil waw wato kuma ta zo da ratba wasu riwayoyin kamar an-nasa'i sunan nasa'i ta zo da wati'a to ita wati'a din ita ce aka fassara ta da al-hays. Ya so wannan fassara ba ta tawadda din bace. Yawo. Saboda ba wannan ne issue din bace yasa bamu tsaya magana akan sa ba. Anan zamu ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu addu'a kuma addu'a ce wacce take jama'at khairai dunya wal akhirah. Ya roƙa musu Allah subhanahu wataala ya musu albarka a cikin abin da ya ba su na arziki. Wanda wannan shine hakikanin arziki Allah ya ba mutum abinda yake mai albarka da yawan abu in Allah ya baka shi in bai masa albarka ba to zai zama maka alaƙaƙai a rayuwarka ta duniya ballanta kuma aka je lahira amma abinda Allah ya baka ko mun kankantar sa in yayi maka albarka a cikin sa to sai kaga ya zama maka alkhairi na duniya da lahira wasu suna san cewa an aka ce albarka ana nufin abun ba zai kare ba zai iya yiwa kare da albarka tana nufin habaka habakar abu to habakar sa tana iya zama habaka ce hissiya tana iya zama ta zama ma'anawiya ce tana iya zama ta zama habaka ce da zai ta karuwa wannan ita kanta albarka ce tana iya zama kuma habaka ce ma'anawiya wato Allah subhanahu wataala ya baka dukiyar da zaka mutu ka ci gaba da samun alherinta bayan ka koma ga Allah saboda kai abubuwan da zaka je lahira kana morarsu anan kana morar ladansu anan duniya kaga wannan albarka ce tafi kai dai ta karuwa wanda zakarin ka rasu ta zama ta magada shikenan ka tafi baka da komai kuma a gurin Allah abinda ka ci ka sha ka istira da shi ka gina gida ka hau mota shikenan iya rabanka kenan a ciki to kaga ashe habakar ma'anawiya din ita ce aka fi bukata wato Allah ya baka dukiyar da za ta zama maka alkhairi rayuwarka ta duniya da ta lahira ka assasa alkhairi da ita shi yasa wasu su suka fahimci kawai in aka ce ba albarka kawai kaga dukiyar tana karuwa shine albarka a'a wannan wani ma'ana ne na albarkar idan yanzu tana karuwa ta hanyar da ta dace wani bangare ne na albarkar amma kakka fahimci iyanan albarkar take mafi girman albarka kuma mafi alkhairinta shine ya zanto wannan dukiya har bayan rasuwarka kana moratta wannan ita ce tafi kowace wata albarka albarka tafi albarka kawai tayi ta habaka wanda in ka rasu shikenan in ka fi kowa dukiya a duniya in dukiyarka ta kai ta karuna in ka riga ka mutu shikenan ka mutu ka batta kenan ta zama ta magada kuma kar ana bin ka bashin tambayoyi ranar gobe kiyama kanta kaga wannan ba shine albarkar da ake tunani ake bukata zan albarka wacce zaka yi alkhairi da ita ko bayan ka mutu wani alkhairi ya tabinka haka zaka ga wani a lokaci Allah ya bashi dukiya yayi ayyukan alkhairi ko daga baya yazo bai da dukiyar ayyukan alkhairin suna nan to wannan dukiyar suna nan mai albarka ce wace dukiyar sa bata yi albarka ba so haka wannan shine abin da ake nufi da albarka ce Allah ya ba mu arziki mai albarka to wannan shine abin da ake nufi annabi ya musu addu'a Allah ya sanya albarka a cikin arzikin su kaga wannan addu'a ce ta duniya da ta kunshi duniya da lahira sannan ya nemi musu gafara ya nemi musu rahama da su ne abinda bawa yake hankoran samu a wajen ubangijinsa samu gafara ya samu rahamarsa da rahamarsa ta kunshi shiga aljanna da kuma ni'imomin da Allah ya tanadar masa a cikin gidan aljanna so kaga wannan addu'a ce da ta kunshi komai da mutum yake bukata to anan wani zai iya cewa to anan shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu sun nemi annabi ya musu addu'a ne dan sun bashi abinci gashi bayan ya sun bashi ya ci ya koshi sai suka ce ya rasulullahi ud'u lana ud'u Allah lana kai mana addu'a to shin zamu ce saboda sun kirawo shi ya ci abincin su suka roke shi addu'a kamar biyan su zai yi a'a wannan ba za mu yi wannan mummunan zaton ba ba za a yi wa sahabbai irin wannan zaton ba cewa addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam muqabalati al-ihsan ne dan sun yi masa mai abin alkhairi to bari ya biya su wannan ba wanda zai yi wa sahabbai irin wannan zato domin sahabbai ashabul karam ne wal murua mutane ne da suke dauke da karamci suke da mutunci wannan kawai min babu talabin lutfi suna neman wani lutfi ne ganin cewa ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare da su wanda kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yakan nema wa dukkan wani wanda ya buƙaci ne irin wannan addu'a yayi masa to zuga shi a gidansu kaga wata dama ce ta su roke shi abin nan kuma sai biya ne da yana gama cin abinci ci to yi mana addu'a amma kaga ba su yi magana addu'a ba sai ma da ya fito zai tafi har ma sai da yazo zai kama abin nan dinsa dabba sai ya hau sannan ma shi batun yayi masa addu'a din ya taso haka ba batar addu'a bace ta sa suka kirawo shi inda batun addu'a ce yana gama cin abinci sai ci to ayi addu'a sai to ai sai ayi addu'a ko to wannan ba shi ya kawo haka ba saboda wannan da shi ne kamar ya khususiya ban gane khususiya a gashi a babin ai babin ma akan wanne yake magana ko fi dhikri dhayf ina nzala bi qaumi ai kan sama muke magana cewa sunna ce in ka je gidan mutane ka ci abinci to kai musu wannan addu'a ba wai sai ba sun nema ba kai in kai kai sunna amma in su sun kira ka ne dan addu'ar kuma ai kaga ya zama wanda wani abu amma kai yana daga cikin sunna kai musu sawa'un sun ce kai ko ka ce kai ba kai ba ce akai ba kuma ba wannan babu laifi yana nuna maka babu laifi mutum ya nemi addu'a gurin wanda yake ganin in yi addu'a Allah zai karba ka gane tunda annabi bai ce ba kai ya kake neman addu'a annabi bai masa inkari ba ya yadda da abin da yayi na cewa yi mana addu'a annabi ya yadda da abin da ya tambayar da yayi kuma ya masa addu'a saboda babu laifi shi mai gida ya ce ayi masa addu'a kai kuma sunna ce kai masa addu'a ko ya nema ko bai nema ba wannan shine abin da ake nufi a kai me yasa zaka yi dan wannan me yasa tun farko zaka yi dan kawai addu'ar sa kai wani abu na karamci akwai abin da ake cewa karamci Allah ya baka kana so ka kyautata ma wani ka nuna masa kauna ka gayyace shi ci zuwa ci abinci amma kakka ce dan yana addu'a ana ansa to zaka yi masa abinci dan ya maka addu'a kaga ya zama kawai kai ma wani abu ka nema ba wai karamcin bane shi yasa aka kore wa sahabbai wannan cewa ba za a yi zaton cewa sahabi kawai shirya abinci ba dan kawai ya kirmama annabi bai masa karamci a dan kawai ya samu addu'a sa amma in abin yazo kuma ya ga zai masa addu'a ya nema ya masa addu'a wannan daidai ne kuma shi ma salihin in ka gayyace shi in har salihin ne zai maka addu'ar ba sai ka roka ba eh ba bukata sai ka roka eh ah ba wani kirki ba zai maka addu'a wa an anas anna nabiy sallallahu alaihi wasallam jaa ila sa'd ibn ubada fajaa bi khubz wa zayt naji kai anaka ka kana cewa bi zayt ni ana babu wa bi zayt fajaa bi khubz wa zayt yazo wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya je wajen sa'd ibn ubada san sa'd ibn ubada shine sayyidul khazraj ko sa'd ibn mu'az sayyidul aus sa'd ibn ubada shine sayyidul khazraj annabi sallallahu alaihi wasallam ya je gidansa imam ahmad ya rawaito mana kissar yadda take da tsawanta yadda abin da ya faru dan anan shi ma ya takaita mana kissar kamar da yazo a cikin sunan abi daud amma a cikin musnad imam ahmad ta zo da tsawanta wannan sanadin da yake gaban mu na ruwayar anas da ya kawo ta sunan abi daud akwai abin nan akwai inqita'i a cikin ta to amma ruwayar sahihiya ce tana da cikin musnad imam ahmad ta hanyar tana da cikin musnad imam ahmad ta hanyar ma'mar an sabit an anas ma'mar an sabit an anas yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana ya zo gidan sa'd ibn ubada shine shugaban kabilar khazraj babbar kabila ta madina ta larabawan madina to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo masa ziyara gidansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sai sa'd ya ce wa alaikum assalam wa rahmatullah amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji ansawar ba ya sake ce assalamu alaikum wa rahmatullah shi kuma sai ya fara an sa masa kasa kasa wa alaikum assalam wa rahmatullah annabi ji ba kuma da gangan yake ansawar da karfi sai ya ansa kasa kasa annabi har yayi sau uku annabi sallallahu alaihi wasallam bai ji an sa masa bai kuma an sa kasa kasa annabi bai ji ba sai annabi ya juya ya tafi don zaman haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake in ya sallama sau uku ba an sa masa ba to zai tafi haka yake sallama uku ba an sa masa ba sai ya tafi to shine sai sa'd ibn ubada sai bi bayan sa yau bayan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ce ya rasulullah bi abi anta wa ummi ce ya manzon Allah mahaifina da mahaifiyata fansa ne gare ka duk sallamomin nan da kake yi babu wacce kai sai a cikin kunne na wato duk ba wacce ban ji ba kuma duk sallamar da kai na mayar maka da ansar ta amma kuma ban yi da zaka ji ba nayi kasa kasa saboda me saboda yace saboda ina san ahbabtu an astakthira min salamik eh wa min barakatika so nake in samu sallamar ka da albarkar ka mai yawa wato addu'ar da annabi yake ce masa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh wannan sallamar da yaji annabi sallallahu alaihi wasallam wannan abin sallamar sai annabi sallallahu alaihi wasallam ita yake so ya tai masa da yawa na'am yana roƙa masa aminci daga Allah da rahmar Allah shi yasa sai an sa masa kasa kasa dan ya ƙara shi kuma sai an sa bai ki ansawa ba ballanta na yi laifi tunda in yake ansawa yayi laifi to amma kuma ya ansa can kasa yadda annabi zai ji ba annabi ya koma yake ce ya rasulullah ai ba sallama da kaifa ce ina jin ka sai dai naki ansa maka ne ahbabtu an astakthira min salamika wa min albaraka in samu sallamar ka in samu kuma albarka to shine sai ya shigar da annabi sallallahu alaihi wasallam gidansa ya kawo masa abinci ya kawo masa dabino da abin nan da zabib ya kawo masa zabib annabi zabib ya kawo masa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci zabib ya gama shine ya masa wannan addu'ar shi afṭara indakum as-sā'imūn wa akala ṭa'āmakum al-abrār wa sallata 'alaykum al-malā'ikā to afṭara indakum as-sā'imūn masu azumi sun yi bude baki a wajen ku wa akala ta'amakumul abrar mutanen kirki sun ci abincin ku wa sallata alaikumul malaika kuma malaiku sun yi muku salati anan wannan jumla ce khabariya amma al-muradu biha addu'a kamar labari ne amma kuma addu'a ce aka afsara inda kuma sa'imun masu azumi sun ci abincin ku wannan kamar labari ne mutanen kirki sun ci abincin ku wannan ma kamar labari ne amma kuma abinda ake nufi da wannan labarin shine addu'a addu'a ake nufi kamar yana musu addu'a Allah ya sanya ciyar da mutanen kirki da masu azumi da mutanen kirki a hannunku ya zan dukiyar ku ta zama dukiya ce da waɗannan mutanen kirki za su amfana da ita su ci daga hannunku su sha a wajen ku wannan shine abinda yake nufi da afṭara indakum as-sā'imūn yana musu fatan Allah ya sanya dukiyar nan ta zama dukiya ce da masu azumi za su yi bude baki da ita mutanen kirki za su ci daga cikinta hakanan mala'iku su yi musu addu'a dalilin haka saboda haka khabar ne bi ma'ana addu'a kamar da kake kamar da mutum ya mutu akan ce rahimahullah rahimahullah addu'a ce amma sigar ta sigar labari ne kamar kace Allah ya masa rahama kana nufin Allah ya yi masa rahama to anan ma kana nufin masu azumi su yi bude baki da wannan dukiya saboda haka kaga ashe ba wai sai masu azumi ne za su fada ba don kace ana nufin mai azumi in yazo ya ci na'am yana daga cikin abinda mai azumi zai iya fada wanda yazo iza afṭara inda qaumin qala afṭara indakum as-sā'imūn amma wannan zai iya kasancewa lokacin azumi da babu lokacin azumi saboda addu'a ce da kake yi wa mai wannan dukiya ubangiji ya sanya dukiyar sa dukiya ce da zai rika bude baki bawa masu azumi su yi bude baki da ita kaga ba wai lalle sai a azumin zaka yi masa wannan addu'ar ba kai masa addu'ar tun kafin ma azumin ya zo dan Allah in ya karba addu'a ne ya zanto ya muri wannan damar wa sallaa wa ta'a akala ta'amakum al-abrar shi ma nan duk da cewa annabi sallallahu alaihi wasallama duka ya cika ma'anar bar babu wani abu na alkhairi da babu shi tattare da annabi sallallahu alaihi wasallama amma kai da zaka tafi kana cewa wa akala ta'amakum al-abrar ai ba kana tsarkake kanka bane tunda kai ba a san mutun ya tsarkake kansa wala tu taqu anfusakum huwa alam bi man ittaqa kar ku tsarkake kanku baka cewa ni mutumin kirki ne na ci abincinka a'a shi yasa muka ce addu'a ake nufi kana yi masa fatan ya zanto mutanen kirki su zanto suna cin abinci ta hanyar sa kaga wannan kyakkyawan fata ne saboda ka al-abrar idan shi annabi sallallahu alaihi wasallam al-barru ne ya kuma cika dukkan sifa ta mutumin kirki kuma jami'i anan zai iya zama jami'i ne kamar irin wanda Allah ya ce inna ibrahima kana ummatan shi kadai Allah kira sa al-umma annabi shi kadai kira kansa al-abrar amma ga wadinsa ba zai zama haka ba gani da kai da sauran mutane ba za su ce akala ta'amakum al-abrar muna nufin kanmu ba mu zo mun ci abincinka mu ci to mu mutanen kirki mun ci abincinka muna nufin Allah ya sanya abincin nan naka ya zama abincin da zaka ci da mutanen kirki da shi to haka wannan shine abinda wannan jumla take nufi saboda addu'a take nufi an fahimta to sai hadisin Jabir to saboda shi ma wannan yana daga cikin addu'ar da zaka iya yi wa wanda ka je gidansa ko ya baka abincin sa ka ci kana iya masa wannan addu'ar ko ta farko ko wannan duk kowanne kai kai sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam sai hadisin Jabir da yake cewa wa sallat alaikum almalaika malaiku sun muku addu'a san salatin malaiku shine addu'a wallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu yana muku salati shi da malaikunka kuma malaiku kullun suna yi wa mu'minai addu'a rabbana wasi'ta kullu shay'in rahmatan wa ilman faghfir lil ladina tabu wa tabu sabilaka wa qihim azab al jahim saboda ka mu'minai kullun al malaiku kullun suna yi wa mu'minai addu'a saboda ka salatin malaiku ga mu'minai shine yi musu addu'a saboda ka wannan addu'a ce kake yi masa ya dace da addu'ar malaiku na'am sai hadisin Jabir hadisin Jabir kamar yadda yace maka Abu Dawud shi ya ruwaito shi Abu Dawud sai ruwaito shi sai dai hadisin yana da rauni bai inganta ba amma dai hadisan da suka gabata duk suna dauke da abinda yake nunawa ma'anar sa shine duk wanda ya baku abinci kuka ci ya baku abin sha kuka sha ku masa addu'a kuma shine abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar a aikin sa a aikace abin da ya koyar kenan saboda ka koda sanadin hadisin yana da rauni sai dai ma'anarsa kusan shine abin da yazo a cikin sauran hadisan da suka gabata so sai fasali na gaba فصل الثاني والأربعون فصلنا أربعين دبيو في السلام لكي ما قنا أكن سلمة أنا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير ونمتن ياتن بي النبي صلى الله عليه وسلم ودى مسلم شيني يفي الخير قال تطعم الطعام كتير دا أبنتي وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف كي سلم قواند كسني دواند ما بكسني با متفق عليه بخاري دا مسلم سكر ويتوشي قال أبو هريرة يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال صلى الله عليه وسلم يتي لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه وتحاببتم أفشوا السلام بينكم من زال صلى الله عليه وسلم يتي بذاكو شقاء الجنة بسيكون إيماني بذاكو إيماني بسيكون سوجونانكو أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم بنا نونا مكو أبند إدنكو كأيك تاشي ذاكو سوجونانكو با أفشوا السلام بينكم كياء سلم زكانونكو رواه أبو داود يرويتوشين wannan babi yana magana akan sallama sallama ita ce gaisuwa ta musulunci ita ce gaisuwar da Allah subhanahu wataala ya umarci mu'minai su yi wa junansu yayin da suka shigo inda jama'a suke to sai musu sallama idza dakhaltum biyutan fasallimu ala anfusikum tahiyatan min indillahi mubarakatan tayyiba idan kuka shiga gidan daji kuyiwa junan ku sallama wannan gaisuwa ce daga Allah mai albarka kuma mai kyau sana ita sallama ita ce gaisuwar annabawa da Allah subhanahu wataala ya ba mu labari da ita suke gaishe da junan su assalam to idza dakhalu alayhi fa qalu salama qala salamun qaumun munkarun inda mala'iku suka je wajen annabi Ibrahim suka shiga gidansa suka yi masa sallama shi ma ya ansa musu da sallama suka ce sallimu alayka salaman ko ce wa salamun alaykum ita ce gaisuwar aljanna tahiyatun fiha salam ita ce gaisuwar mala'iku ga yan aljanna lokacin da suke shiga aljanna wal mala'ikatu yadkhuluna alayhi min kulli bab salamun alaykum bima sabartum wa ni'ma uqbad dar الذين توفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون قال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم وادخلوها خالدين تجي غيسوار ده الله زي هو ملائكة بنا ين الجنة سلام قولا رب الرحيم الجنة ين الجنة بقى بنا سكيجي سي سلم لا يسمعون فيها لغوا إلا قيلا سلاما saboda banda sallama babu abin da suke yi wa junan su yayin da suka haɗu da juna saboda ita ce gaisuwa da Allah subhanahu wataala ya zabawa musulmi a lokacin da Allah subhanahu wataala ya halicci annabi Adam alaihi salam kuma ita ce gaisuwar da mala'iku suke wa ɗan Adam tun anan duniya ma kamar yadda yazo cikin sahih al-bukhari hadisin Aisha radiyallahu ta'ala anha take annabi sallallahu alaihi wasallam yace da ita ya Aisha hadha jibril yaqra'uki salam ce ya Aisha ga jibril nan yana gaishe ki yana miki sallama tace wa alaihi salam wa rahmatullahi wa barakatuh tara ma la nara tace tai ansa masa sallamar sa tace ya manzo Allah kana ganin abin da ba ma gani haka in mala'iku suka zo karbar ran mutum shi ma da sallama mu'mini da sallama suke zuwa masa dan ya san cewa da aminci suka zo masa ba da azaba ba tahiyya shi yasa wasu daga cikin magabata suka fassara tahiyyatu yawma yalqawnahu salam al-bara ibn azib kamar yadda yake cikin musannaf na ibn abi shayba yana cewa yawma yalqawnahu ay yawma yalqawna malakal maut ranar da mu'mine za su hadu da mala'ikan mutuwa to lokacin sallama za su yi musu yake cewa laysa min mu'minin yuqbadu ruhuhu illa sallama alaihi almalak babu mu'minin da za a zo karban mala'ika zai zo karban ransa sai ya masa sallama haka nan in suka zo shiga aljanna haka nan a cikin aljanna khalidina fiha bi idni rabbihim tahiyatuhum fiha salam saboda kaga sallama ita ce gaisuwa da Allah subhanahu wataala ya zabawa musulmi ya zaba mu'minai bukhari da muslim sun fitar da hadisi daga abu huraira daga annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa khalaqa Allah azza wa jalla adama ala suratihi tuluhu 60 zira'an فلما خلقه قال اذهب فسلم على أولئك نفر من الملائكة جلوس فاستمع ما يحيونك فإنها تحيتك وتحية ذريتك فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوا ورحمة الله ورحمة الله أبو هريرة يكي تشوى النبي صلى الله عليه وسلم هنا تشوى لوقت دا الله يهل تشي النبي آدم يهل تشيش بس سورة wato tsawon sa zira'i 60 wato ya halicce shi ala suratihi allati kana alaiha ba kamar sauran ɗan adam da ake halitta su suna kankana ba su rika girma su rika girma har su zama manya shi tun farko daman haka Allah ya yi shi tsawon sa shine ala suratihi kan yadda yake din nan alama kana huwa alai ba girma ya rika yi kadan kadan ba tsawon sa zira'i 60 to bayan Allah subhanahu wataala ya gama halittarsa sai ya ce da shi ka tafi wurin wadancan ya nuna masa mala'iku da suke zazzaune ya ce ka je kai musu sal kai muka gaishe su duk abin da suka ansa maka da shi to shine gaisuwarka kai da zurriyarka saboda kai yana zuwa Allah ya kinsa masa ya ce da su assalamu alaikum su kuma suka ansa masa assalamu alayka wa rahmatullah suka kara masa wa rahmatullah Allah ce wannan ita ce gaisuwarka kai da zurriyarka saboda tun farkon halitta Allah subhanahu wataala ya nuna wa annabi Adam alaihi salam wannan ita ce gaisuwarsa kuma ita ce gaisuwar zurriyarsa cikin mu'minai da suka yi imani assalamu tana nufin aminci tana irin kwanciyar hankali da zaman lafiya wannan shine kalmar abin da assalamu take fada take nufi da Allah ya ce idza huyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha sai idan ka gaishe ku da wata gaisuwa ku yi kuma yar da kwatan kwacinta kuma yadda wace ta fita ku kwatan kwacinta anan tahiyya ake magana bi ma'ana al-ausa anan ana magana ne kan gaisuwa kawai ba wai sallama kadai ba sallama ita ce afdalut tahiyyat an gane amma anan ba wai ana nufin kawai sallama ba duk wani abin da mutane suke gaishe da junan su ya shiga cikin wa idza huyitum bi tahiyyati ba wai sai sallama kadai ba idan yazo ce maka barka da asuba to kamar masa da kwason kucin abin da ya ga maka ko ka kara masa an gane gaisuwa yayi maka wannan gaisuwa ce ko ba gaisuwa ba in yace maka ina kwana ina gajiya lafiya lau wannan gaisuwa ce to wannan duk ta shiga fa idza huyitum bi tahiyyati ayyu bi ahsana minha aw rudduha haka ba laifi bane mutane su yi gaisuwa da yaran su da abinda suka saba gaishe ga ciko ci al'umma tana da abinda ta saba gaishe da ita amma dai mafificin gaisuwa ita ce assalamu alaikum ita ba haka kawai zaka tashi ba wancan zaka samu zumunci da kusanci kuma sannan zaka sanyawa wanda kai wa ita nutsuwa amma ita sallama bayan wannan zaka samu lada kamar yadda zamu gani a hadisin da zamu karanta gaba ladan da mai sallama zai samu yayin da ya sallama da bambance sallama din to amma idan wani ya gaishe ka da wata gaisuwar da ba sallama ba kaka ce ba zan ansa ba da ko ya ce in ka yazo ya ce barkanku dai ce kai ku manta da shi yake ce arna ka samu ba za ka ansa ba ba ku kuskure ne yawa kai ma sai kamar masa kwatan ko kamar masa wace ta fita shi kai ka ce assalamu alaikum amma al-aqalla ya dora maka nauyin kai ma ka ce masa barka da tunda an ce farudduha haka gaisuwa yayi to dole kai mai masa dole ku kai mai masa wannan zai yana da tasiri wajen wajen gaisuwar waɗanda ba musulmi ba wajen waɗanda ba musulmi ba za ka fara musu da sallama ba to ya halatta ka fara musu da wani abin da ba assalamu alaikum ba ka ganshi ka ce masa good morning good evening arni ne amma watakila saman ga kai yake a gurin aiki shugabanka ne saboda ba za ka ganshi ba ka jira shi zai fara gaya maka ko saboda ba haramu bane ka fara ce masa good morning amma a ciki zamu ga kalma ce wacce take kunshe da kyakkyawar ma'ana sai kunshe tafi ka ce hi hi kaga ba ta da in ka ce good evening good morning kaga kai wata kyakkyawar kalma kana masa kyakkyawan fata to amma saboda lalace kwakwalen dan adam wannan ma zai ki so a batta a koma wani abu can da ba shi da wata ma'ana sai hayaniya kawai sai yi muka'an wa tasdiya saboda ba laifi dan mutun yayi maka wannan ka ansa masa hadisi sun zo da yawa na falalar gaisuwa daga ciki akwai wannan hadisi na Abdullahi ibn Amr da muka ji cewa wani mutum ya tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam ayyul islam khair wani musulunci ne yafi sai ya ce da shi tut'imu at'am wa taqra'u as-salam ala man arafta wa man lam ta'rif ka ciyar da abinci wato ka bayar da ka ba mu wanda yake bukata ka bashi abin da zai ci ka yi sallama ga wanda ka sani da wanda ba baka sani ba Annabi sallallahu alaihi wasallam ya sanya cikin islamul khair Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi umarni da sallama da ifsha'us salam saboda yana daga cikin haƙoƙi na musulmi na ƴan uwantaka yana daga cikin hikimar sallama na farko akwai sanya aman a cikin zukata duk mutumin da ka hadu da shi kai mai sallama inda yana cikin fargaba da tsoro to zai nutsu ko motsi kaje ana shigowa gidanka in kaje an yi sallama to zaka hankalinka zai kwanta amma kai ta jin sukurniya kace waye kaje shiru dan ka to hankalinka zai tashi amma da kaje motsi kace waye sai ce assalamu alaikum to hankalinka zai kwanta to akwai aman a cikin ta akwai ta sawa mutane nutsuwa zamu zo wajen maganar wanda ba musulmi ba yayi maka sallama kamar masa da sallama da yayi maka zamu yi maganar wannan ya yake to yana daga cikin hikimar sanya kauna da soyayya a cikin mutane kamar yadda zai zo a cikin hadisin Abu Huraira afala adullukum ala shay'in idha fa'altumuhu tahabbtum afshu as-salama bainakum ku yawaita yin sallama tsakaninku wannan zai kara muku dankon kaunar juna da soyayya yana daga cikin hikimar sallama kawar da girman kai da juna isa yayin da aka ce kowa zai yi wa kowa sallama saboda ka duk wanda yazo ya samu wasu a zazzaune ko zai shiga wajen wasu office ko gida ko ma'aikata zai shiga kai mutum a ciki to zai masa sallama ba tare da ruban cewa shine sama ba ko shine sama ko shine kasa ko shine waye da mai kudi da mara kudi da mai iko da mara iko duk ɗaya ne ana haƙoƙi ne guda duk suna sun daidaita a haƙoƙi saboda idan talaka na zaune mai kudi yazo wucewa shi zai masa sallama yace shi yana da wadata ba saboda ko babba yazo wucewa karami yana zaune shi zai masa sallama haka duk wanda yake zaune shi ake wa sallama na tsaye yake masa mai tafiya yake wani zaune ko na tsaye haka dai kamar yadda zai zo a cikin bayanan da zamu yi to kaga na akwai kawar da girman kai da nuna isa idan muka duba lokacin da Allah subhanahu wataala yayi maganar gaisuwa idza huyitum bi tahiyatin fa yu bi ahsani minha aw rudduha inna Allaha kana ala kulli shay'in hasiba ayat da tazo gaba Allahu la ilaha illa huwa la yajma'annakum ila yawmil qiyamati la rayba fi kaga sai ubangiji subhanahu wataala ya nuna cewa duk gaba ɗayan ku da mai wadatar da marar wadatar da mai mulkin da marar mulkin da babba da yaro da karami da kowa ya jama'annakum ila yawmil qiyama don zai hada ku gaba ɗaya za ku je gaba gare shi ba wani bambanci tsakanin wannan da wannan to saboda tunda gaba ɗaya a gaban Allah ranar gobe kiyama zai tattaro ku gaba ɗaya ya kowa hisabi to nan ma kamata ku fahimci cewa kowa yana da haƙƙi akan dan uwansa akwai hikima wajen kawo wannan aya bayan wannan aya ta gaisuwa kai tsaye akwai munasaba tsakanin su saboda ka wannan babin kamar yadda zamu gani zai mana magana akan wannan insha Allah a karatu na gaba zamu ci gaba idan muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada abinda muka yi na kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.